Amurka ke magana daga gundumar Columbia a babban birnin tarayyar Amurka akan mita 25-31 da kuma 49. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma kan iya sauraron mu a tashoshin gidajen radio masu zaman kansu Radio Amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad FM da Lal FM da kuma tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. Sai kuma alfa radio da ke Kumasi a kasar Ghana. Za kuma iya sauraron mu ta kodayaushe a kwasashen mu na voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da wannan lokaci. Yau Alhamis 4 ga watan Afrilun shekarar 2019. Yusuf Aliyu Harandani tare da Amina Buhari Auna da sauran abokan aikin mu daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da shirin namu a yanzu. A cikin shirin namu na wannan daren naku, muna dauke da rahoto akan irin halin da jama'a ke ciki, musamman a wajen bangaren da ya shafi siyasa a kasar Niger. Kana a jamhuriyar Kana kuma muna dauke da rahoto akan halin da mutane suke ciki a sansanin yan gudun hijira da ya shafi cututtuka da ake neman zama abun barazana ga rayuwar al'umma a yankin. Daga bisani muna dauke da rahotanni da za ku ji. Kana kuma za mu bude layin mu don ku bugo ku bayyana mana ra'ayoyinku. Maudu'in mu na yau shine wai ta yaya kuke ganin za iya inganta ko kuma a magance rashin tsaro a hanyoyin Najeriya da sauran kasashen Afirka? Lambar dai kamar kullun ita ce alamar tarawa 1-202-205-2655. Kada a manta sai a sa alamar tarawa a gaba. Duk kafin nan sai a gyara zama a ji labaran duniya da
Masu sauraro, assalamu alaikum, ga kuma yadda duniyar ta yi ne. A yau Alhamis ne Majalisar Wakilai na Amurka ta kada ƙuri'a na kawo ƙarshen gudunmuwar Amurka a yakin cikin gidan ƙasar Yemen, wanda ke nuna cewa 'yan majalisar ba sa goyon bayan da gwamnatin shugaba Donald Trump ke baiwa Saudiya da ke jagorancin yakin. Sai dai ana sa ran shi ma shugaba Donald Trump ba zai amince da wannan matakin da Majalisar Wakilai ta ɗauka ba. Wakilai 247 suka jefa ƙuri'ar amincewa da ficewar hannun Amurka daga cikin yakin na Yemen, yayin da wakilai 175 suka nuna suna son Amurka ta ci gaba da taka rawa a cikin rigimar. Maganar yakin na Yemen dai ita ce batu mafi mahimmanci da 'yan jam'iyyar Democrat suka fi mayar da hankali a kai tunda suka samu rinjaye a Majalisar Wakilai a watan Janairu. Sun kuma dora wa Saudiya laifin janyo masifa da suka afkawa kasar ta Yemen, sanadiyar bama-bamai da aka yi ta jefa mata. Dubban mutane dai sun rasa rayukansu a wannan yakin da tun shekaru 4 aka faro shi. Yakin dai ya janyo mutuwar dubban mutane, sannan ya jefa miliyoyin mutane cikin matsanancin yunwa. Akwai alamun cewa ma'aikatan jirgin saman Ethiopia da suka yi hatsari jim kaɗan bayan tashin jirgin a watan jiya sun bi duk ka'idojin da suka kamata wajen tuka jirgin kamar yadda aka umarce su da aikatawa, a cewar wani rahoto da aka fitar a yau Alhamis. Rahoton farko da gwamnatin Habasha ta fitar ya tabbatar da cewa ma'aikatan sun kasa sarrafa jirgin kirar Boeing 737 MAX 8 bayan da ya soma tangal-tangal a sararin sama, duk da cewa sun bi duk hanyoyin da suka dace wajen tuka shi. Duk wannan bayanin dai an same shi ne daga cikin akwatin ɗaukar sauti na jirgin, kuma bayanin na ƙarfafa tunanin rashin tabbas da masana da dama suka jima suna yi game da amincin na'urori da ake sarrafa jirgin saman na Boeing, abinda ya janyo har ƙasashe da dama yanzu suka dakatar da amfani da irin waɗannan jiragen. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. za a tuhume Baturen nan da ya ayyana kanshi a matsayin mai kyamar wasu jinsuna na bil adama wanda ake zargi da kisan gillar da yayi a wasu masallatai biyu na a kasar New Zealand da laifin kisan mutane 50. Haka kuma ɗan sanda sun ce mutumin ɗan asalin Australia Brenton Harris Tarrant dan shekaru 28 da haihuwa har ila yau za a tuhume shi da laifuka 39 na kokarin kisan kai idan ya bayyana a kotu karo na biyu a gobe Juma'a a babbar kotun da ke birnin Christchurch da ke can New Zealand. Tarrant dai zai bayyana ta hanyar bidiyo ne daga kurkuku mafi tsaro a Auckland. Ba za a neme shi da ya amsa ko ya musanta zargin da ake mishi ba a lokacin da zai bayyana a lokacin da za a bayyana da shi a kotu. A can baya an tuhumi Tarrant ne da laifin kisan kai guda daya lokacin da aka kama shi saboda harharen ta'addanci da aka kai ranar 15 ga watan Maris akan masallatai guda biyu na Al-Nur da Linwood ta amfani da makamai masu sarrafa kansu.
A gaida Amina Buhari Auna da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A bangaren rahotanni kuwa za ku ji jama'a da dama a jamhuriyar Niger na ta tofa albarkacin bakinsu da kuma nuna rashin amincewarsu da kokarin da jam'iyya mai mulkin kasar ke kokarin cusa musu dan takarar shugaban kasa a zabe mai zuwa. Tamar Abari ta hada muna wannan rahoto na korafe-korafen jama'a.
Ni ne Ahmad Rufai Abubakar. Bai yiwuwa ka gama biyu, kai ne ministan cikin gida, kai ne kuma dan takarar shugaban kasa, kuma a matsayinka na ministan cikin gida kai ne kake kula da duk wannan harkokin zaben wannan koda da sai ni ku ne kuke kula da wannan harkokin zaben wannan koda ta bangaren sarakunan gargajiya ne, ta bangaren party politics ne, ta bangaren sayan dafe ne, kuke da ruwa ko kuke da tsaki, mun san ka'idodi, kada a lullube kura da fata tinkiya. Kawai abin da ya kamata a yi in ma bai yi demissione ba, shi fa shugaban kasa na kowa ne, ba shi da wannan siyasa, ba shi da dan adawa, ba shi da bangaren masu mulki.
Ni ne Musa Bada Masu. A duba shi cikin kundin tsari na kasa kaga wani babu ne yake bayanin wannan mutum yana da irin wannan mukamin, kuma a wani lokaci ya kamata a ce ya bar aikin da yake yi. Kenan wannan dukkan aka duba aka ga abin ya zamanto daidai da doka ta kasa. Wannan ba na hari bane, wannan ni a gaina shugaba ba zuwa shi da kanshi ma sai mai takarar shi ta marabus, saboda mutum ne na imani mai san doka, mai san kuma abu doka ta kasa.
Sunana Lare Mato. Ra'ayina akan wannan abin da jama'a take cece ku ce ku wa'ansu da wa'ansu. Daman ma iya da mukamman shi ne, har Allah ya sa aka zabe shi wannan lokacin president din party ya tsaya takara. Kenan me ye matsalar in lokacin kampanya ta yi, in an ga kundin kasa ya bada ya sabka ya yi kampanya kin shi, iya iya ya sabka ya kampanya shi.
Suna na Malam Abu. Kenan mu ko aka in zo around ta gya, amma zancan wannan haƙi da yake rate a kansa na dan kasa, in dai dama magana adalci ce za a yi wannan zancan, kuma masana shari'a ma sun wadi cancanta ba. Amma kuma mu mun san dama wa'annan mutane suna da aƙida ta gyaran kansu. Kiran mu da zamu yi ga ƴan ƙasa, ga duk wasu masu kare rajin demokrasiya, magana da zamu gaudi kurum lokacin gwagwarmaya ne daidai ta sahu a ƙasar nan.
Sunana Mamman Dauda. Mutane gidan ne yake anan sun yi gaugawa, tunda muna da sauran lokaci. Yanzu shugaban ƙasa Muhammadu Yusuf shekara kusan 2.5 ta rage mishi. Kahin ma lokacin nan ne ya kamata ta kwana a shiga fage na siyasa. Yanzu muna cikin tsakiyar aiki, ba ma kai inda ya kamata a shiga wannan zantuka. Kuma ni na san Bazoum mutum ne wanda ya san, president Bazoum mutum ne wanda ya san doka, ya san ka'idodi na kasanmu da suka gindaya a tahiya ta kasa. Ba lalle ba ne ya tahi da wannan rigar biyu a lokaci yana zuwa, in suka yi hakuri zai bar wannan matsayin, zai komo ya sa rigar shi ta siyasa, a yi siyasa.
Gaida Tamar Abari da wannan rahoto. Masana kiwon lafiya na ƙara jan hankalin jama'a da su ɗauki matakai da suka dace wajen kare kansu da ƴaƴansu a wannan lokaci na zafi daga cutar kwalara. Mutane da ke zaune a wurare da ake da cinkoso na da buƙatar ɗaukan matakan gaggawa, musamman sansanin ƴan gudun hijira a Najeriya da ɗaukacin ƙasashen Afirka. Ibrahim Abdulaziz ya haɗa muna wannan rahoton.
Cibiyar bada agaji ta ƙasa da ƙasa ga ƴan gudun hijira ta Norwegian Refugees Council, wato NRC a takaice, ta koyi gargaɗin cewa a bana za a samu ɓullar annobar cutar kwalara a sansanin ƴan gudun hijira da ke arewa maso gabashin Najeriya, annobar da ka iya fanzama cikin sauran al'umma. A gargaɗin da ta fitar wanda muryar Amurka ta samu, cibiyar tallafawa ƴan gudun hijira ta ce muddin dai ba da ƙima matakan gaggawa ba, to fa labu da cutar kwalaran kama iya laƙume rayuka da dama, inda ko ta danganta lamarin mara cunkoso da kuma rashin isassun wuraren ba haya a sansanin ƴan gudun hijira da rikicin Boko Haram ya raba da gidaje a arewa maso gabashin Najeriya. To ya koshin ma wani irin halin ƴan gudun hijira ke ciki a yanzu, ga dai ta bakin ɗaya daga cikin ƴan gudun hijira a wani sansanin da aka tanadar.
Ba a kawo muku a sansanin yanzu?
Ba a kawo ranka ne, ba a kawo ba.
Gwamnatocin jihohi dai kan taka rawa wajen kula da sansanin ƴan gudun hijira, batun da kuma kwamishinan yaɗa labaru da tsare-tsare na jihar Adamawa Ahmad Sage ke cewa tuni masu kaɗo mataki da ƴan gudun abin da ka iya faruwa.
Alhamdulillah Abubakar bashi ne mu tabbatar da akwai tsafta a wuraren da wayannan ƴan gudun hijira suke zama, da kuma a tabbatar da akwai ruwa tsaftatacce. To an dauki wayannan matakan, kuma ka san mu dama masu ƴan gudun hijiran ba yawa ne da su muke da su ba, muna kuma kokari dai ya gurgudo idan wayanda suke gani kaman wuraren su hankali ya dan kwanta, muna taimaka da ba musu koma wuraren nasu.
To ko shine hukumar bada agajin gaggawa ta Najeriya ne ma da ita ke kula da sansanin ƴan gudun hijira ke yi ne game da wannan gargaɗi da cibiyar ta NRC ta yi? Imam Abani Garki shi ne ko babban jami'in hukumar mai kula da jin adama da Taraba, ya ko bayyana irin matakin da suke ɗauka.
Kula da kan akwai kaman bangare-bangare wanda muke da shi, wanda kula da harkar lafiya wanda muke kiransa water sanitation and hygiene, wani alhaki ne wanda ya dogara da wasu organizations wanda UNICEF ko kuma UNICEF ce take jagoranta wannan bangare. Saboda haka a wannan kullum halin irin wannan abun ya faru, wannan bangaren na sector din su ne suke da alhakin su zauna su tattauna su ga abun da ya kamata a yi a kan yanda ya kamata professionally kenan a takaice. Su ne suke da masaniya, suke da kwarewa akan irin shawarwarin da ya kamata a bayar da kuma irin matakan da ya kamata a dauka. To ala kullu halin irin wannan akan barwa wannan bangare na kula da harkar lafiya ta wannan ɗan gudun hijira su zauna su tattauna su ga matakan da ya kamata a dauka bisa yanda ya kamata, ma'ana professionally kenan.
Ko a shekarar bara ta 2018 sai da ku aka samu rahotannin cutar ta kwalara kusan 10,000 a Najeriya, inda fiye da mutum 175 aka tabbatar a hukumance sun rasa rayukansu ta sanadiyar cutar, ko da yake wasu bayanai ma na cewa adadin ka iya fin haka. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na Murar Amurka, daga Yola a Najeriya.
Sarkin baiwa roƙon gani nake kullum sahi ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin, amin, tuma amin.
To a gaida Ibrahim Abdulaziz. To ta wace hanya kuke ganin za a iya magance matsalar rashin tsaro a hanyoyin Najeriya da ma ƙasashen Afirka? A kan wannan maudu'in muke son ku kira mu nan da ɗan anjima kaɗan don ku bayyana muna ra'ayoyinku. Amma kamin nan bari mu shakata da wannan waƙar.
Jani, da, 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 yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Amma kada ku manta, sai ku saka alamar ƙari wato plus, sai a saka ɗaya sai a jiro lambar, wato alamar ƙari 1-202-205-2655.
To mun samu kira daga jihar Taraba. Wa muke da shi daga jihar Taraba?
Ina magana da Banji Marami daga Karami. Karami kuma na karrama gidan lokacin da mu.
To Banji Marami, muna sauraron ka.
Magana tsaro da Najeriya da rashin kan yan sanda da su yi jidiya shi ya sa muke samu matsala tsaro a Najeriya. Idan akwai hanya sai Allah ba da lawara ni a dinga dai ba wannan ma'aikata da yawa za a rage.
To mun gode, bari mu tafi jihar Katsina. Wa muke da shi a jihar Katsina? Jihar Katsina, wa muke da shi a ta jihar Katsina daga ta dukko ɗakin kara? To shi ma layin malam na jihar Katsina ya tsinke. To bari mu tafi jihar Niger. Wa muke da shi a jihar Niger?
Kuna magana da Ibrahim ne wanke mula a garin Lagos da yakin ba.
To malam Ibrahim, muna jin ka.
To gaskiya a hakikanin gaskiya sai an hishuwa ga wannan musun san da cewa duk rayuwar da aka rasa ta dan adam kowane ne Allah zai musu bincike a kanta. To shi kadai ne wanda zai kawo sanadin da cewa su tabbatar da ainihin za a musu bincike idan Allah ya kama gobe kiyama. Shi ne kadai zai kawo sanadin da zai sa su gyara al'amarin tsaro a Najeriya. Amma in ba su tabbatar da akwai haka ba, to gaskiya ba za su nan mai da himma a kan tsaro a Najeriya ba.
To mun gode malam Ibrahim, bari mu koma garin Kaduna, garin gwamna. Kaduna, wa muke da shi a Kaduna?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Wa alaikum assalam, wa muke magana da shi?
Sunana Alhaji Musa Garu, mai rediyo da rikoda kasuwar Kawo Kaduna Najeriya.
To Alhaji Musa, muna jin ka.
To gaskiya idan muka dauke irin wannan batutuwa dai abubuwan da ke faruwa gaskiya dangane da maganar tsaro gaskiya abun babu daɗi. Kuma ni gaskiya abin da mutane suke jin tsoro a ce yanzu irin abubuwan da ke faruwa kaga an zo an kame su ko kuma an samu wasu matsaloli. To gaskiya dole fa gwamnatin nan fa sai ta tada kaimi akan wannan al'amari. Kuma ba ma wai ma maganar gwamnati ba, ni da kai da ke da kowa da kowa fa a guri sai mun tashi mun nuna alamun fa da gaske da wannan al'amari. Dan bai yiwuwa a ce misali akwai lungun da kai ka tabbatar da cewa abubuwan da ba wai iya gwamnati za ta sani ba ne, kai ma ka sani wani abu za a haɗa kai ma da ɗan guri a zo a cuci mutanen guri. Haka wannan ba abin da ya dace ba ne. Ya kamata kowa da mutumin kirki a zuciyar shi. Kashe ne muku fatan alkhairi, Allah ya mana da iyawar
ta. To aliya, Allah mun gode. Alhaji Musa, bari mu tafi jihar Ekiti. Wa muke da shi a jihar Ekiti?
Kuna magana da Alhaji Adamu mai wace Ekiti State.
To Alhaji Adamu, muna jin ka.
To wallahi Allah hakika wannan shi ne bayani. Shugabannin namu ya kamata su kula da haƙƙin talakawa, saboda abubuwan da suke faru ya kamata a ce sun dau mataki ko ƙara.
To su talakawa menene za su yi a nasu ɓangaren su kuma danganin an kawo tsaro?
To talakawa ai su sun gama abin da za su yi, tunda sun zaɓi wanda suke suna gani kamar za su yi masu adalci, sun zaɓe su saboda su yi masu jagoranci na gari. To kaga su ba wani ana kuma ba wani abun da ya rage su kan sai kawai su su wani su yi masu adalci.
To mun gode Alhaji Adamu, bari mu koma birnin Shehu. Wa muke da shi a birnin Shehu?
Ina magana da Sani Musa Saffatu Alkamu.
To malam Sani Musa, muna jin ka.
Barka ka dai.
A gaishe ka.
Yawa, gaskiya ya kamata shugabanni da Allah su riƙa kula da cewa za a hatambe su mulkin da Allah ya ba su.
To su talakawa kuma fa Allah ba zai tambaye su ba ne?
Za a tambaye su, ai mu muna musu iya biyayya yadda ya dace. To shi ma dan Allah ya kamata su kula da lafiyar mu su ba mu cikin tsaro.
To mun gode malam Sani, bari mu tafi jihar Yobe. Wa muke da shi a jihar Yobe?
Muhammadu Jole ne daga farko.
To Malam Muhammadu muna sauraron ka.
To mu dai wannan mutane abin da zamu ce sai dai mu ci Allah ki dai saboda yanzu aka da nake gaya maka kwana hudun nan da muke tafawa ko tarihin mu wanda aka tada su aka kama su muna kusan tafiya tare da wanda dai har yanzu dai ba dai abin da zamu ce sai dai abin da Allah ya wanda su kusan talakawa ne wanda abin da kowa zai ta gidan su ma shi yake tallafa.
To su talakawan ba kwa fatan Allah ya shirye su su.
To Allah shi dai su amma dai yana da kyau dai gwamnati ta duba saboda tsakar rana a ce a wajen burukun nan da kaza aka tare su aka kama su. Dai dai mu sa don Allah hudda ki lafiya.
To mun gode.
Direbobi ne yan uwan.
To mun gode Malam Muhammad. To mun gode Malam Muhammad. Bari mu tafi jihar Nasara. Wa alaikum salam wa muke da shi. Wa alaikum salam.
Muna magana baba mai agogo ne da cikin garin Gita ta jihar Nasarawa.
To Malam Baba muna sauraron ka.
Ni shawarin da nake ganin zai iya bayarwa wato duk inda aka san ƴan ta'adda suna dan tsayuwa yana da kyau a ce ai wani dan karamin bariki na wuri saboda ya riga tafiya daidai saboda in dai aka ce maka akwai ƴan sanda ko sojoji to bayan da za a ce wai mun ga suna kaiwa da takawa na wurin.
To su al'umma su kuma wani irin gudunmawa za su bada a nasu bangaren?
Eto irin gudun wanda za su iya bayarwa sai su riga kula da mutanen da suke yawan shiga saboda za ka ga wasu baki sun zo suna dan siyan abinci haka ya kamata su riga dan kula.
To mun gode bari mu je jihar Borno. Wa muke da shi a jihar Borno?
Ina tare da Ibrahim Abdullahi daga Liran jihar Borno.
To Malam Ibrahim muna jin ka.
To gwamnatocin da zai muna alkawarin abubuwan yi ya kamata a nemi ma'arza a ba su wannan aiki su ma a ba su gudunmawa ga motoci a ba su ya samu matsala.
To kana ganin su jami'an tsaro sojoji da 'yan sanda kake kana ganin sun gaza kenan a wannan aikin? Layinka ya yi ƙasa. Malam Ibrahim. To layin shi ya tsinke bari mu tafi jihar bari mu tafi birnin tarayya Abuja. Wa muke da shi a Abuja?
Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Wa alaikum salam.
Kuna magana da Muhammadu Kabiru daga garin Dobi Babalada.
To Malam Muhammadu muna jin ka.
Muna ainihin yi wa shugabanni addu'a da fatan wato alƙawarin da suke yi mutane farkon hawan sumulikin nan muna tunanin za su iya taimakawa a samu wannan tsaro da ake kuma jama'a ana ta sharayyuka ko shugabannin kuma iya cin abinci kuwa ko ko ba ta sauraron ku a wannan rediyo na ainihin duniya gaba ɗaya. Shi ne ainihin kyaukyan mu a cikin alƙawarin da ake talakawa.
To su talakawan su kuma Malam Muhammadu idan nan zan tambaye ka su talakawan menene nasu su kuma abinda za su yi a wajen kawo magance wannan?
Nasu abinda za su rubuta da yi addu'a bayan sun zaɓe su yi kenan sannan kuma su tabbatar da cewa alƙawari suka ɗauka mutane za su taimaka musu. Allah kuma ya taimake su.
To mun gode Malam Muhammadu Kabiru Allah shi taimaka iyaka abinda za mu ɗauka kenan yanzu. Muna godiya ga duk wanda suka samu damar bugowa don bayyana mana ra'ayinsu kuma ma rana ce za mu ba ku dama sai ku bugo ku bayyana mana. Yanzu kuma sai labarin Tamola a takaice.
Wasanni a takaice.
Tsohon ɗan wasan Najeriya Peter Odemwingie ya tabbatar da yin murabus daga buga ƙwallon ƙafa tare da yin da na sanin rashin kasancewa a ƙungiyar ta Super Eagles sa'ad da ƙasar ta lashe gasar ƙwallon ƙafa ta cin kofin nahiyar Afirka a shekara ta 2013. Odemwingie mai shekaru 37 bai buga wasa a ajin ƙwararru ba tun daga shekara ta 2017 to amma a lokacin yana da fatar ci gaba da taka leda. Dan wasan ya bugawa Najeriya wasa a gasar cin kofin nahiyar Afirka a shekara ta 2004 sa'ad da ta ƙarƙare a ta uku da kuma shekarun 2006 da kuma 2010 to amma baya cikin kungiyar sa'ad da ta lashe gasar a kasar Afirka ta kudu. Odemwingie ya soma bugawa kasarsa wasa tare da zura ƙwallo a karawar da kasar ta yi da Kenya a birnin Eko a shekara ta 2002 kuma na ɗaukar sa a matsayin dan wasan da ya fi dagewa da kuma nuna kishin kasarsa a lokacin wasa. A Ingila kuma kungiyar ƙwallon ƙafa ta Tottenham Hotspur ta sami ribar zunzurutun kudi har fan miliyan 113 a kakar wasannin da ta gabata, dukuwa da gina sabon filin wasanta da ta yi. Adadin ya zarta wanda abokin adawar ta Liverpool ta samu a farkon wannan shekara, wanda ya kai fan miliyan 106. An bayyana wannan adadin ne sa'ad da kungiyar ta kaddamar da bude sabon filin wasanta da yake kudi fan miliyan 1,000, duk da yake akasarin kudin an karbo su ne a matsayin bashi. Wata kungiyar kullun kafar kasar Brazil, Palmeiras, ta yi tayin sayan dan wasan baya na Chelsea ta Ingila, David Luiz, akan kudi fan miliyan 9. To amma dan wasan ya nuna sha'awar ci gaba da takale da sa nahiyar Turai. Kwantaragin Luiz na kan karewa a Chelsea, wacce ke da tsarin rashin tsawaita kwantaragi ga ƴan wasa waɗanda suka haura shekaru 30 a daidai lokacin da shi kuma yake bukace da kwantaragin da zai zarta shekara ɗaya. A wani bangaren kuma, dan wasan gaba na kungiyar Juventus ta kasar Italia, Cristiano Ronaldo, ya bayyana wa kungiyar bukatar sa na ta sayar da dan wasan ta Paulo Dybala a wannan bazarar. An dade da fahimtar cewa Ronaldo baya samun sakewar takalle da kamar yadda ya kamata, muddin Dybala yana tare da shi a cikin fili. A bangaren tseren mota kuma, yar kasar Saudi Arabia ta farko da ta fara shiga gasar tseren mota, Rima Jofali, za ta fafata karon farko a gasar tsere ta F4 ta kasar Birtaniya a ƙarshen makon nan. Jofali, yar shekaru 27, za ta tuka motar kamfanin da ke rike da kambin wato Double R Racing tare da wasu direbobi biyu, Luis Foster da Sebastian Alvarez. Jofali ta soma shiga gasar tsere ne a watan Oktoban shekarar da ta gabata ta 2018, ƴan watanni bayan da kasar ta ta Saudi Arabia ta cire harancin yin tuki ga mata. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
To a gaida Murtala Faruk Sanyinna, har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka nan birnin Washington DC. Yanzu agogo muna cewa karfe 4:57 na rana. Yanzu kuma ga labaran duniya wannan karan a takaice.
A yau Alhamis ne, Majalisar Wakilai na Amurka ta kada ƙuri'a na kawo ƙarshen gudunmuwar Amurka a yakin cikin gidan ƙasar Yemen, wanda ke nuna cewa ƴan majalisar ba sa goyon bayan da gwamnatin shugaba Donald Trump ke baiwa Saudiya da ke jagorancin yakin. Sai dai ana sa ran shi ma Donald Trump ba zai amince da wannan matakin da Majalisar Wakilai ta ɗauka ba. Akwai alamun cewa ma'aikatan jirgin saman Ethiopia da suka yi hatsari jim kaɗan bayan tashin jirgin a watan jiya sun bi duk ka'idojin da suka kamata wajen tuka jirgin kamar yadda aka umarce su da aikatawa, a cewar wani rahoto da aka fitar a yau Alhamis. Za a tuhumi baturen nan da ya ayyana kanshi a matsayin mai kyamar wasu jinsuna na bil'adama.
Sau da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan dare naku, sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu gobe, za ku ji sauran abokan aikinmu ɗauke da wasu shirye-shirye. Yanzu a madadin wadda ta taya ni gabatar da shirin, Amina Buhari Auna, da wadda ta ba da umarni, Julie Lazarus Gresham, sai injiniyarmu ta yanzu, Zainab Abdulrahman. Ni ne naku, Yusuf Aliyu Harande, ke cewa ku kwana lafiya, mu kuma mu ƙara sauni lafiya. Bis salam.